D'accord.
Mais oui, ah.
Au moment où ça se gagne, il y a la séquence qui est à la top spot de sa qui est à l'accueil. Voilà, on est cassa, d'ailleurs, pour une cassa, c'est qu'elle a des équipes qui est de Kamata. C'est ça qui est une bonne sa qui est à la top spot.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya na wannan talata. Idan Allah ya sa muna rayi nan da kwanaki 22 kacal, wato a ran 7 ga watan Janairun sabon shekara ta tafi ta 2025, Junda Ramani Mahama na jam'iyyar NDC a kasar Ghana zai sake daukar rantsuwa a matsayin sabon shugaban kasa na wannan kasa din ta Ghana. Wannan ba ita ce rantsuwar shi ta farko da ya taba dauka a tarihin sa na siyasa ba. Ba ma ita ce ta biyu kai ba ma ita ce ta uku ba, wannan ne karo na hudu da wannan bawan Allah zai zo ya dauki rantsuwar shugabancin kasar Ghana da mutanenta. Junda Ramani Mahama ya fara daukar rantsuwar mulki ne a ran 7 ga watan Janairun shekarar 2009, lokacin da aka rantsar da shi a matsayin mataimakin shugaban kasa, lokacin yana yin mataimakin ne ga tsohon shugaban Ghana John Atta Mills. To sanar da Allah ya yi ikon sa, John Atta Mills ya rasu, aka sake rantsar da shi Junda Ramani Mahama a matsayin shugaban kasa domin ya cika sauran wa'adinsu. Wannan ta faru ne ran 24 ga watan Yuli na shekarar 2012. Rantsuwa ta uku da ya dauka ita ce wacce a cikin wannan shekarar ta 2012, lokacin da ya tsaya zabe kuma ya ci sake zama sabon shugaban kasa na Ghana. Junda Ramani Mahama ya abin tarihi domin shine shugaban Ghana na farko da duk wani mukami na siyasa babba da zaka yi tunani yayi shi. Kaga dai mutumin nan ya taba zama dan majalisar wakilai na Ghana, yayi na'ibin minista, yayi minista, yayi mataimakin shugaban kasa, sannan gashi ya zama shugaban kasa har aji uku ma za a ce. To me mutanen Ghana na ciki da wajenta suke sa ran zai faru idan Junda Ramani Mahama ya zo ya zama shugaba? Me burin sa a wurin sa? Bari mu ji daga wurin wasu 'yan Ghana da ke zaune a wasu kasashen waje irin su Jamus, Kamaru da Najeriya.
Sunana Alhaji Umar Dennis Mahmud, ni mutumin Ghana ne mai zama a kasar Jamus, kuma ni vice chairman na kungiyar NDC a Jamus baki daya. Ghana gaskiya mun zabi democracy as hanyar da muka ga za mu bi mu samu zaman lafiya da taimakawa kasa da ci gaba da harkokin da zai kawo zaman lafiya da wadata ma mu mutan Ghana.
Ni ce Ladifa, kasar Ghana, birnin Kumasi, kuma ina nan zaune a nan kasar Kamaru. Sannan dai a yau gaskiya alhamdulillah muna farin ciki da wannan sakamakon zabe wanda John Dramani ya lashe wannan zaben. Muna fata zai kawo ci gaba sosai a kasar mu ta Ghana, musamman ma bangaren tattalin arziki da kuma wajen taimakawa ƴaƴanmu, musamman ma abin da ya shafi karatu na zamani da kuma wato bunƙasa wato abubuwan da suka shafi bangare na mata.
Sunana Muktar Abubakar Bagudu, matashi daga Najeriya. Wannan yana nuna cewa Afrika sun karbi demokrasi hannu bibbiyu. Sun san cewa zabe duba ake yi da abinda mutum yayi kuma zai iya su zaba bisa abinda aka gani da abinda aka gamsu da shi. Wannan kuma yana nuna ma sauran kasashen Afrika da cewa ya kamata mu fito mu koyi da Ghana. A wannan sakamakon mun gamsu, mun ji dadin yadda Ghana suka fito suka nuna ma sauran kasashen Afrika yanda ya kamata a tafiyar da kasa, musamman ma kasashen Sahel wato Niger da sauransu, da ya kamata su ba demokrasi dama a samu gamsuwa da kuma ci gaba.
To a gaishe ku. To yanzu za mu kawo muku kashi na biyu na muhawarar da wakilinmu Baba Yakubu Makeri, wanda ya yi takardar sakano daga nan Washington ya je Ghana, ya kawo mana ko kuma ya haɗa mana jin kaɗan bayan da shi mataimakin shugaban ƙasa na Ghana, yanzu kuma ɗan takarar jam'iyyar NPP Mahmudu Bawu Miyam, ya ba da kai bori ya hau na cewa ya da an ka da shi. Masu muhawarar sun haɗa da Alhaji Audu Arif, wanda jagora ne ko kuma jami'i ne na majalisar zartarwa ta ita jam'iyyar da ta yi nasara ta NDC, inda yake fafatawa tare da Alhaji Salim Mansuru Bamba na jam'iyyar NPP mai kula mata da harkokin da ke faruwa a yankin Ashanti. za su duba abubuwa da dama daga cikin su akwai har me ya jawo wannan nasara da Muhammad ya samu kuma sannan ya aka yi bayan lokacin da ake zabe ba wani tashi hankali amma bayan an gama zabe an shiga wanda ya nasara kuma aka ringa samun tashi hankula har aka kawo mutane fiye da 100 ba da bayan haka wadanne abubuwa ne na farko da ya kamata shi Muhammad din ya fara tankara to malamai bismillah
kai ta bangaren ku menene kake ganin yayi dalilin da yasa tsohon shugaban kasa John Mahama yayi nasara a wajen zaben da aka yi amma kana da minti daya ka mai da martani kan batutuwa da Malam Salim yayi
eh batu abin da zan faɗi shine ka gani bai kai lokacin ga mutum nuna hannu majula cewa ni yayi kaza in mutum baka je ka kama ne shi ka san gonga NDC ne yaje ba saboda Allah ta bar mu ba dai to shine yake kirkiro tashin hankali da wasu abubuwa domin ni kaina ina zaune gidan television na ga reporter TV ya zo ya gwada mana kaman akwai inda ya sunan shi MPP wai suka shiga district assembly har ba shi ne ganin big concrete sun doki computer sun doki menene dalili wai duk da abinda gwamnatin gayyeyi musu wannan unguwa basu iya sun vote mishi ba abinda yasa suka zo suka kashi
to amma Alhaji Audu kace ba wadancan da ake cewa NDC ne ba a tabbatar ba amma kai ma wannan ban tsaman kai ma ka tantance ka tabbatar ai MPP bane
ba ni na wanga ba ni na fadi ba ina da saurare ni da kyau
to
nake reporter TV3
yana
wurin ya ce suna gwada video abin da ya faru
to
zaka muna maganan da sojoji sun je sun kansu wurin
sai
kuma yana cewa wai mutane NDC kuma sun zo wurin da suka zo menene nasu wai sun zo su protect wurin sojoji suka zo suka kore su kuma suka kansu wurin kaga wannan maganan ga da nake yi TV ya kawo
suka
ba ni na fadi ba ina zaune daki na gani TV ya kawo abin da yasa ni ban so ina da dauko maganar da duka ban dauko wannan ba saboda maganar da ban yan gaskata abin da reporter nan ya fadi ma ina zaune ga ban yan gaskata lokacin nan ba a kama shi ba amma in aka je aka yi bincike aka ga wannan mashinin nan gidan wani aka kama shi aka san baki kaza kake lokacin da mun iya fito mu yi magana abin da nake
nufi yawa to je ga tambayanka me
kun san abin da
na'am
kun na fara muku kaman shekara 8 duka ana sakewa
haka
tunda muka fara gonga mulkin gadan demokradiya shekara 8 duka ana sakewa ko na John Mahama da aka fidda shi shekara 4 shekara 8 gwamnatin yayi ayin professor ne shekara 4 bai kare ba ma da Allah ya sa ya je gidan gaskiya John Mahama ya karkare nasu na wata 3 ya so kuma an shi mulki yayi lokacin MPP da kansu campaign da suke yi ne in ya ce shekara 4 kenan sai suke a'a taki aka ba kai aka ba shekara 8 kenan saboda shi shekara 8 duka kasan ga muna sakewa ko batun kunci da ake rocket retreat mun gaji da wannan kullun an ce kan rocket retreat ya faru an shiga cikin kunci kasan ga an shiga cikin kuncin ma da aka fara dan Allah sai mu fadi lokacin NDC ne amma an try yanda yake abubuwan nan ba zai je da gudu ba da MPP suka zo suka kanshi lokacin ne abin ya je da gudu sannan Russian recruitment ya zo yanzu haka muna maganan ga zan bar ka sani middle class citizen cikin kasan ga wanda gwamnatin ya wace su out na middle class yanzu class biyu ne
wato masu matsakaitan tattalin arziki kenan kana fadin haka masu matsakaitan tattalin arziki kake nufi wanda suna tsakanin talaka da masu da attajirai
to yanzu ba sun ba su nan yanzu sauran attajirai ne masu kudi da talakawa abin da ya tsawar kasar da ke kuma abin da ya sa wannan abin ya zo wannan haikacin nan da suka yi domin sun ansirance har sun rasa abin da za su yi saboda shi an zo ba a iya biyan wannan bashin nan da muka je muka aiki
a gurguje ka dasa aya na'am
eh na dasa aya wurin nan shekara wanda ya samu shekara 65 duka wallahi yana kan kwayoyi ne da jini da shuga abinda ake ciki kenan sai sa mutane ke zuwa suna ajiye kudin su in shekara ya kai ko wata 6 ko wata in gwamnati ya ba su da shi suke san magani da shi suke san abinci da shi yau waɗannan mutanen nan gwamnati ya rike kudin su shekara biyu kenan ba wanda aka ba ko kobi saboda wasu nan sun mutu maganar gade muke wasu nan suna kwance gida ba su iya san magani ba wani wanda zai iya sai musu magani
to Alhaji Audu yanzu irin abubuwan nan da kai ya su dan shi ka ambaton nan shin wani irin mataki ne shugaban kasa ko kuma zababben shugaban kasa John Mahama zai iya zai dauka domin magance irin wannan matsalolin
eh kaga wannan nasu kuma aka kare kuma akwai nan aikin noma in wannan nasu gwamnati yayi kaman za a zo a zauna domin lokacin da suka karkar yabancin kasan ga gwamnati ya gaya musu muna neman biliyon 9 ne a doki a taimake su su tashi kuma yau mun kashe biliyon 25 amma wasu na nan har yanzu ba iya an biya su ba sai shi gwamnati zai fara duba waɗanda tsofaffin da ke ciki duk wanda ya fi shekara 60 zuwa shekara 70 zuwa shekara 80 a duba waɗannan mutanen nan inda gwamnati zai taimaka musu su tsaya kan kafansu kan mu san yanda za mu yi mu iya mu tattalin arzikin ƙasar ga ya tashi ne so sauran kuma duka a basu abin wannan niyya muka yi kan wannan
to mun gode kwarai da gaske a ban Salimu kana da martani da zaka bayar akan batutuwa da Alhaji Audu Arifi yayi
kamar yanda yayi zance kan yaji reporting din to TV3 a yanzu haka ni da kai muna magana ga ina birnin kubashi amma labarin da na baka labarin gundumomi ne ake kewaye da kumasi da kuma baka na national headquarters so yanda ya samu report of media ba haka ba ne ba na samu report ba report da ya zo da nuna cewa kamar mutane ne na NDC ba ina faɗi ne don sun zamo ƴan NDC ba amma waye mutumin MPP da zai sa a ce na mu za a je a karbi wuraren da ana kuran ma'aikatan wurin mutumin MPP da MP party shi ya faɗi bai zai je wurin yadda je yana girma sai da ke muna faɗi ne ba don sun an ce mai shi a NDC ana faɗi ne saboda mutane suke la'akari faɗi sai sun kama mutane idan ana faɗi haka sai da su kowa kuma na shiga cikin hankali shi wanda ke niyyar su je su yi kai irin wayar na ababa wasu wurare su kuma su mai
to madalla to yanzu ita jam'iyyar da aka kayar ta NPP ta yaya za ta kakkaɓe zaninta ta tashi ta miƙe ta koma neman wani sabuwar dama kuma me zai faru ga shi Mahmud Bawumia wanda ya sha kaye na jam'iyyar NPP din a hannun Mahama zai sake tsayawa takarar shugaban kasa a nan gaba yaushe wannan na cikin abubuwan da muke son mu duba a shirinmu na gaba yanzu muna godiya ga su baki namu Alhaji Audu Arif da kuma Alhaji Salim Mansuru Bamba sannan da shi wakilinmu wato Baba Yakubu Makeri musamman da ya shirya mana wannan muhara a cikin kara a madadin su duka ne Ali Mustafa Sokoto a Washington huta lafiya